بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير الله هدي shahudu ga watan Jumada al-Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 20 ga watan January shekara miladiya ta 2019. Wannan shine majalisi na 57 cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imamu Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi. Malam Iraki yace adabul muhaddisi yace wa sahihi niyyata fi tahdithi wa hris ala nashr wa hris ala nashrika lil hadith thumma tawadda waqtasil wasta'mili tiban wa tasrihan wa zabra al mu'tali sawtan ala al hadith wajlis bi adab وهيبة بصدر مجلس وهب لم يخلص النية طالب فعم ولا تحدث عجلا ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك. أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء نروه وابن خلاد سلك، في شيء نروه وابن خلاد سلك، بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس بأربعين عاما ولا بأس لأربعين ورد، والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي، وحيث وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثماني نبل خلاد جزم، فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل، والبغوي وال هجيمي وفئة كالطبري وحدثوا بعد المئة، وينبغي إمساك لعما إن يخف، وأن من سيرا بجزء قد عرف. أنا دعوة برمو بشعك مو أبين قسمه ساكي موز ينا بياني أكن لدب مال من حديثي واندزي كرنتر wanda ya kamata ya ainihin wato lazimci wasu ladubba domin ilimin nashi ya tafi a bisa tsarin da ya kamata. Inda ya tunawa a darasin da ya gabata mun fara karanta waɗannan baitoci, kuma da yake cewa wa sahihin niyyata, ka inganta niyyarka ya kai malami mai karantar da hadisi fit tahdisi, wajen bayar da hadisi, saboda ya zama don Allah kake yi, kar ka shiga cikin wato alƙawari na narkon azaba wanda Allah subhanahu wata'ala yayi ga mutumin da ko dai ya karantar da ilimin lahira amma don duniya. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, wanda za a gabatar da mutane a taron alkiyama, da malami da mujahidi da mai sadaka, dukkaninsu za su fuskanci tambayoyi, wanda a cikin tambayoyin za a ainihin wato tambayi shi malami a ce dan me ka karantar, zai fara kokarin ya ce dan Allah ya karantar, sai Allah ya ce mishi ƙarya kake kazabta, ba dan Allah kai bane, kai ne dan a ce maka malami kuma an riga an ce maka, kai ne dan a ce maka ƙari mahaddaci kuma an ce maka, da haka sai ya samu matsala kenan. Haka a cikin hadisin al-Imamu Ahmad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama'a an-nasa bi'ilmihi sama'a Allahu bihi sami'u wa haqqarahu, zuwa ƙarshen lafazin wanda duk yayi karatu dan aji labarin sa yana karantawa ne dan aji labarin sa Allah zai bada dama aji labarin nasa daga baya kuma sai Allah ya wulakanta shi Allah ka kare da dai na su shi ire-iren waɗannan wanda suke nuni zuwa ga tsoratarwa daga ainihin wato abin nan daga yin karatu dan duniya karantar da addini dan duniya su adabul muhaddith da adabul talib malaman hadisi sun bada muhimmanci kwarai wajen rubuce-rubuce akan su kamar shi al-khatib al-baghdadi yana da littafi al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' haka al-imam as-sam'ani yana da adabul imla'i wal istimla da wasu littafai sannan kuma a cikin kowane littafi na musalar hadith zaka samu bayani akan ire-iren waɗannan ladduba a takeice yace wa sahihin niyyata fi at-tahdith ka inganta niyyarka wajen karantar da hadisi ya zama niyyarka dan Allah ne wa haris ala nashrika lil hadith ya zama kuma kana da kwazo kwadayinka shine kokarin yada ilimin kamar da Shafi yake cewa naso a ce wannan ilimi ya yadu koda ba a ji labarin sunana a cikin ilimin ba wato ka zama kana kokarin aiki da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da yake cewa ballighu anni walau ayatan ko walau bi ayatin da kuma hadisin nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama wa'aha rubba muballigin aw amin sami'in da ire-iren waɗannan hadisai da suke nuna kwadaitarwa zuwa ga yada ainihin wato abin nan ilimi da kuma alfanun da ke cikin ta malam ya ci gaba da cewa thumma tawadda sannan idan ka zo zama a majalisar karantarwan tawabba kai alula mustahabbi ne zama da alula wajen karantarwa qur'ani ko hadisi kuma kamantar su imam malik ya kasance yakan yi haka waqtasili sannan kai wanka bayan ma wanka suka ci da gaskiya abinda malaman suke a farkon al'amari sukan yi gyaran fuska ya rage gashin bakin sa ya cire farcen sa ya shafa mai yayin fito tsaf kamar zashi daurin aure haka malaman sunna suke a farko musamman imam malik ya shahara da irin wannan kyakkyawar shiga idan zai karantar da hadisi yana da wata baiwa wadda idan aka ce ga dalibai nan suna jiran shi sai ya turo ta tambaya shin fatawa kuke nema ko hadisi idan an ce fatawa ne to sai ya fito kawai yadda yake zai faɗi magana ce tashi da haka ba sai wani gayu ba amma idan aka ce hadisi ne sai ce to ina zuwa sai a aiko da kujera wadda malam yake zama a zo a kafata irin karaga din nan ta mutanen da sannan a duda shimfiɗa da duma ta dalibai a shimfiɗa sannan shi kuma sai ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya yi tsarki ya yi sakori gashi mai kyau ya ci kwalliya sannan sai ya fito haka imam malik kasance yana yi kamar yadda ibn abdulbar yake ba da labari a cikin jami'u bayanul ilmi wa fadli wasta'mili tiban sannan sai ka shafa turare haka kamar yadda muka ambata khatibu ya ba da labari ibn abdulbar ya ba da labari maliku zai wannan ya shafa turare a jikinsa wa tasrihan da kuma taji gashi wa zabral mu'tali da kuma yin tankiya ga wanda yake mu'tali sautan alal hadith mai daga muryar sai ya magana wanda zai surutu to malami ya mai tankiya ya ce ya shiru saboda kai ya zama yana daga muryar sa akan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san ana karatu a makarantar hadisi wani na surutu to idan ya surutun wajibi ne akan malamin ya hana shi ya ce ya shiru wajlis li adabi zaka zauna kuma zama na nuna ladabi shine an fi so na farko a zauna a fuskanci alqibla in zai idan ba zai yi ba babu laifin da aka fuskanta amma dai zama dai zaman da malamin da ɗaliban duka akwai alamar ladabi da kankan da kai a gaba ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya zauna zama na alfahari ko na takama kamar yake shingida ko ya zauna yana nuna wanda isa yana kabura ana so ne ya zauna zaman tawalu kamar gashi a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi adabin da ladabi wa haibatin da kuma kwarjini wato a yi wurin yadda zai nuna kwarjinin hadisi yadda za a zai bayyana cewa wannan abin da yake mai muhimmanci kai zama kamar wani zama ne wanda abin bai da muhimmanci duk abin da aka san zai nuna muhimmancin darasin to a yi mishi ya zama wurin an share shi wuri ne mai kyau in ana buƙatar masu tsaro kamar security ya zama akwai su akwai haske wadatacce akwai natsuwa akwai mutum inda duk wanda ya shigo zai ga cewa lalle ana yin wani muhimmin al'amari ne a nan wajen. bisadrin majlisi bisadri majlisi sannan shi malamin ya zauna a gaban majlisin a gaba kar ya zama malami yana baya ko kuma yana zauna a tsakiya ba da'ira ake yi ba sukan zauna ne kamar irin yadda muke zama din nan haka a majlisi mai darasi yana gaba idan kuka gade kowanne aji na al'ada mai darasi yana gaba sauran dalibai suna fuskantar shi to wannan ma yana daga cikin ladubban da malaman hadisi suke abin nan duka wannan Imam Malik haka makarantar shi ta kasance kuma malamai suna daukar ta a matsayin model a matsayin abun koyi kamar da Ibn Abi Barri suka ba da labari shi da Al-Khatib al-Baghdadi Maliku yakan zauna a gaban majlisi akan wani abin zama mai tudu ko kujera ko makamantansu sannan sauran dalibai kuma akan shimfida musu da duma ne ko tabarma sai su zauna suna fuskantar shi Wahab lam yukhlis niyyata yace ka dauka ma idan wani daga cikin daliban ba shi da niyya mai kyau lam yukhlis niyyata in ka koda ka san wani dalibi ba dan Allah yake karatun nan ba ko wani abu da yake nema akwai wani mukami ko wani certificate ko wata manufa ta duniya da yake nema niyyata talibun fa duka koya musu da masu niyya mai kyau da masu mummunan niyya ko aka koya musu ko da kafiri ne yazo majalisin zaka bar shi ya zauna wa in ahadu min al-mushrikeena sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallah saboda an samu da dama daga cikin wato mutane kamar da muka ambata a bakon da ya gabata sukan fara karatu a dabi'ance niyyar su ba mai kyau bace sukan bada labari da kansu Imam al-Ghazali da kanshi yake cewa abin da ya kai su makaranta shi da dan uwansa shine tsabara genyen wani uban su yaro su ya bar su yara ɗan kanana ga talauci ga kuncin rayuwa da suka rasa abinci suka rasa inda za su shiga to a kusa da su akwai wata makaranta da aka yi wakafi akwai dalibai a ciki ana ba su komai na bukatar rayuwar su ga karatu ce kai sai suka tare anan abin da ya kai su shine asali yin wacce cikin su daga nan kuma Allah ya sa musu san ilimi da basira har suka samu karatu an samu irin wannan labaran daga mutane da dama daga cikin ainihin wato magabata waɗanda kaman Habib ibn Abi Thabit da yake cewa talabna al-haditha wa ma lana fihi niyya mu mun nemi hadisi ne ba muna da niyya mai kyau ba Allah ne daga baya mai da shi niyya mai kyau haka Simak ibn Harb kamar yadda Ar-Ram Hurmuz ya ba da labari Al-Imam al-Ghazali shi da kanshi yake cewa amma fa ina horan mutane masu koyon karatu a wannan zamanin namu waɗanda ba Qur'ani suke koya ba ba hadisi ba ba fiqhu ba irin na salaf suna koyan fiqhul mujarrad ko ilmul kalami ko falsafa cewa waɗannan ilimin su ba su sa mutum imani idan bai shige idan ya shige su yadda ya shige su haka zai fita yace ilimin addini shine wanda in ka shiga a cikin shi akwai tsoratarwa game da riya akwai kwadaitarwa game da yi dan Allah to shine zai gyara maka zuciya amma sauran ilmomi in ka shige su dama ba dan Allah ba za su jiya su zama Allah dan su a cikin su babu wannan tarqiqin babu wannan tarbiyyar da zaka samu akwai malamai da dama har Imam Ahmad ibn Hanbal an mishi wannan tambaya yake cewa wani abu ne ya burge mu muka shiga cikin sa Ibn Hazm da kanshi ya faɗa cewa ya koyi karatu ne saboda malamai su daina mishi abin nan yawo da hankali ga su nan ire-iren waɗannan suna nan da yawa to a farkon al'amari koda kana ganin daliban ba dan Allah suke ba to zaka bar su haka nan ka koya akwai al-Husayn ibn Ali wani malami daga cikin malamai wanda yayi mafarki ana tambayar shi cewa me yasa kake kin koya mutane karatu sai ce saboda na ga ba dan Allah suke ba aka ce ka koya musu ka rabu da su ba ruwanka da niyyar su to shine abin da yake ishara anan cewa wahab lam yukhlis niyyata talib ka dauka ma idan wani dalibi daga cikin dalibai bai gyara niyyarsa ba fa umma ka game su gaba daya wala tuhaddith ajlan kar ka dinga koyarwa ya kai malami ajlan cikin gaggawa a lokacin da kake da wani dalili da zai sa kai gaggawa kana so ka riski wani abu ko lokaci ya kure ko kana da wata damuwa to sai a dakatar da karatu ko a dage sai san da kake cikin natsuwa saboda kar ka je garin gaggawa za ta haifar da harzama za ta haifar da saurin baki ko tsintsinke wani zance ko takaita abin da bai kamata ka takaita shi ba ko tsallake da makamantansu kamar da dai kowa ya san dabi'ar gaggawa za ta gadar da abin da ba haka ake so ayi ba au in taqum haka idan kana tsaye ba a karantar da hadisi a tsaye shi Imam Malik saboda ma abin nan haka shi yaki karban ma hadisin Amr ibn Dinar yace na je na tarar da shi yana yana bada hadisi sai naga cewa wannan wulakanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai bai karba hadisin shi ba malaman da suna kyamar wannan sai an zauna an nutsu ake karantar da hadisi ba a yi a tsaye au fi tariqi ko kuma akan hanya ana tafiya ana yi ya zama ana tafiya a bakin hanya ana tafiya ana haddasana kaza 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 to ba sa son wannan indai za a zauna zaman karantawa formal ne to sai an samu rila tsatsi ba sa yi kamar yadda ka san duk wata magana mai muhimmanci a dabi'ar mutane ba sa yin ta abin nan haka haka kawai akan hanya zai yi ne misali yanzu kana so ka nemi aure misali kaga baban yarinya kawai zai wuce ka cewa dama wallahi alaji akwai magana nake so ni ka tsaye da shi misali akan titi ka ce kana san shi kaga ba zai yi ba dole sai ka kirtaci lokaci mai tsada wanda yake cikin natsuwa kuma ba za ma ka je da kanka ba sai ka tura dattawa ta kuma suwa ba za su tare shi ba amma har ya ce su yi magana ana za su ce a'a ai magana ba ta tsaye ba ce ko mun gane al'adar mu ta hukunta yin magana akan titi magana ce wanda take abira kawai ake to wannan bai hana dan hadisi daya ko biyu an buƙaci a faɗe shi a wajen amma dai zama set up din majalisin aji to ba a yin shi akan hanya ba a yin shi ana tafiya shine al-Imam Sakhawi yake cewa malaman baya sun zo sun lalata wannan abu su ba su damu ba suna ganin hakan istighlali ne na lokaci ko a ina suke ko me suke yi suna tafiya suna bada hadisi yace wa hadha qabihum minhum wannan mummunar dabi'a ce ba daidai bane ana so a samu natsuwa da mutuntawa da girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka idan ya zama an buƙata to babu laifi za a yi abinda ake so a gane shine kar ya zama al'ada saboda abin girmamawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin girmamawa ne hadisin sa abin girmamawa ne koda al'ada ku ta hukunta wani abu da ya akasi da haka to ba za a ba al'adar ku ba wato koda a ce a ko wani garin da su al'adar su ana yau manya magana akan titi ko to su wannan al'adar su ce ba za a ce a sata akan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a karba ba sai an koma al'adar da salaf suke akai game da hadisan dan ta yi misali yanzu ci gaban rayuwa da canza wata da cakuɗeɗe ne al'adu da globalization akwai abubuwa da dama na al'adu da ba a ganin girman su yanzu saboda mutane sun zama uncultured sun zama ba su da al'ada yanzu misali kamar yadda misalin da muke da cin abinci mutum na tafiya na cin abinci ai abun kunya ne da amma yanzu kuma yayin shi ake akwai fast food abincin da ba a zama a ci a ka'idar shi ba a zama a ci a wurin sai da shi babu wurin zaman cin abinci kawai dama window ne haka akan titi kowa zai dinga mika kudin shi kawai yana karba ana wucewa dama al'ada abincin kawai ana tafiya ana ci zaka yi ganin kowa da gwamna da minista da liman da kowa yana tafiya yana gutsaran yana tsotso ba wani abu bane to koda al'adar mutane ta hukunta haka to al'adar musulunci ba ta san wannan musamman ko ire-iren wannan al'adun a duniya wanda suke gariba dakhila na wasu mutane ne to da haka in za a karanta da hadisi sai an samu ri an zauna a natsi an yi abin da ya kamata na mutuntawa thumma haythu htijalak sannan za ka karanta da hadisi ne kawai a lokacin da aka buƙaci iliminka in an buƙaci iliminka al'umma ta wayi gari tana da buƙatar ilimin da ke wurinka fi shay'in irwi to ka ruwai to ka basu wannan wujuban haka malamai suka ce dole ne in ana da buƙatar ilimin ka dole ne akan ka karanta ba musabi bane wa ibn khallad salak ibn khallad anan shine arrama hurmuzi abu muhammad alhasan ibn abdurrahman ibn khallad arrama hurmuzi wannan malamin hadisi wanda shine farkon wanda ya littafin musalawul hadis ya rasu shekara ta 360 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya zabi cewa yaushe ne ya kamata ka fara zaman karantawa a matsayin ka na malamin hadisi wanda ka riga ka iya ilimin yaushe ya kamata ka fara yace bi annahu yahsunu lil 50 abin da ya fi dacewa shine fi shekarun ka sun kai 50 idan ka kai shekara 50 sai ka zauna a majalisi amma idan an buƙaci iliminka kafin nan to wannan wanda aka buƙata sai ka ba da shi wannan na buƙata ne amma ka zauna ka kafa majalisi na imla'i majalisi na karantawa yace sai ka kai shekara 50 50 amma wala ba'sa
li 40 yace babu laifi idan ka fara daga 40 amma dai karka daga 40 ya kaba hujja da cewa Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shekara 40 ne kuma Allah ya bayani cewa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana yace to dan haka kasa da haka ba daidai bane mutum ya fara karantawa saboda kuma akwai wani karin magana Larabawa suke cewa jahal shubari ma'zurun wa ilmuhu mahqurun jahilcin matasa abu ne da ake ba su uzuri sannan ilimin su kuma abun wulakantawa ne idan ga matashi da ilimi to akwai sauki a wulakanta shi wannan yarintar tashi za ta ijawa ilimin wulakanci dan haka Arama Hurmuz yace sai mutun ya kai shekara 50 ko kuma in ya zama dole yana so ya karantar kafin 50 to daga shekara 40 wala yace warudda amma an yi mishi raddin wannan magana saboda magana ce ta saba wa waki ta saba wa waki abinda ya faru a aikace babu shakka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mafi yawan annabawa Allah baya aiko su sai sun kai shekara 40 saboda wasu hikimomi saboda cika hankalin su da sauran su to kuma ita annabta tana gaba da malanta duk da malanta gadan annabta ce amma mun ga aikace cewa tun daga kan zamanin sahabbai ba sai sun kai shekara 40 ko 50 suke fara karantawa ba wasu ma ƴan ƙasa da shekara 25 ne sai Ibnu Abbas ɗan yara ne mutsi-mutsi Sablai dan Umar su Aisha su Abu Sa'id al-Khudri duk waɗannan matasa ne sanda suke karantawa dukkanin su babu wanda ya kai shekara 30 sannan ya fara karantawa wasu su ma shekara ƙasa da 20 sannan a cikin tabi'ai an samu waɗanda suke haka su ma a cikin atba'u tabi'ina kai akwai waɗanda ba malamai ne sun yi rayuwar su sun gama babu su kai shekara 40 ba suka mutu ko kuma farkon 40 din inda an ce ba za a karɓi ilimin su ba sai 40 da an yi asara su kenan gaba daya kamar Nawawi shekarar shi 42 a duniya inda ya ci gaba da jira sai ya shekara 40 da ya fara karantawa da yana farawa zai mutu da an yi asara gaba daya ko mun gani eh 42 Nawawi wa ƙwarai da gaske ko na yi kuskure ne 42 ne idan muka ɗauki misalai kamar Sa'id ibn Jubair al-Imam Sa'id ibn Jubair a cikin tabi'ai bai kai abin nan shekarun 40 ba ya rasu shekarar shi 39 kuma malami ne sananne haka Umar dan Abdul Aziz malamin nan kuma sarki shi ma shekararsa 40 da ƴan ɗoriya kamar da biyu ko da uku ya rasu ka ku ga sai da ma ya daina karantarwa ya ritaya daga karantarwa sannan ya je an shi sarauta ya kuma an shi sarauta yana da shekara kamar 39 ko 40 daka ya ma gama karantarwa shi bai ma kai shekarun da ya kamata ya karanta ba Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi Imam Malik kowa yana da labarin cewa Malik tun yana dan shekara 17 ko kasa ma da haka malaman shi suka bashi ijaza malaman shi suna rayuwa suna fi su abin nan su Muhammad ibn al-Munkadir su Zuhuri su abin nan Ibn Hurmuz da su Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman duk waɗannan malaman shi ne suna raye da ƙarfin su da lafiyar su suka ce ka zauna majalisi ga karanta shekararsa 17 ko makamancin haka Maliku kenan haka Ibrahim an-Nakhai har ya rasu ma bai kai shekara 50 ba ya rasu ƙasa da shekara 50 haka Imam Shafi'i Imam Shafi'i ma an buƙaci ilimin sa tun yana dan yaro tun bai yi gemu ko kwaya ɗaya ba haka Imam Bukhari kamar yadda suke bada labari cewa mun koyi karatu a gun Bukhari a kofar gidan abin nan Tiryabi malamin sa wa kana amrada yana da shagiri ba gemu sai aka tambayi ɗaliban aka ce shekarar sa nawa suka ce muna ganin bai wuce 17 ba a lokacin an buƙaci ilimin sa a wannan lokacin haka Al-Khatib al-Baghdadi ya karantar yana ɗan shekara 20 yana ɗan shekara 20 da wani abu ya fara karantarwa malamin shi kuma ya bashi ijaza ya ce in ka koma garinku ka je ka shiga karantarwa haka akwai abin nan Al-Hafiz al-Muzaffar wanda kamar yadda Zahabi yake bada labari a cikin littafin shi Mu'jamu Shuyukh cewa su ne ɗaliban shi zubin farko kuma yana shekara 18 ya koya musu wannan karatu Imam Zahabi ya bada wannan labarin kuma ya ruwaito hadisi daga gare shi da isnadi har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi Mu'jamu Shuyukh haka Ibn Taymiyyah wanda shi ma baban shi ya rasu ya bashi shekara 18 ya zo na majalisin baban kuma aka ji ilimi na ban mamaki kamar yadda Ibn al-Mu'tazz yake fara a cikin maganarsa sananniya yake cewa al-jahilu saghirun wa in kana kabiran wal alimu kabirun wa in kana hadathan yace jahili ko mun shekarun shi yaro shi ko malami ko mun yarinta shi to mai shekaru ne kalla dai kissa Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi da Umar ke shigar da shi majalisarsa Umar majalisarsa tana cike da manyan muhajiruna wal ansar wadanda su suke bashi shawara su dalhatu dan ubaidillah su umar su ali dan abu talib su usman sa'o'in wadannan su ne majalisar umar sai kuma umar yazo da wannan yaro ibnu abbas yana san shi umar na san shi sosai sai yazo da shi yazo da shi kusa da shi shi kuma yaro ne sa'an ƴaƴansu sai wasu suna gunaguni cewa ya za a dinga zaunar da wannan yaro dan kankani haka cikin mu kaza 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 sai sayyidina umar wata rana ya sa tambaya yace to me za ku ce game da suratul nasr me yasa ta sauka duk suka dinga jawabai wanda Umar bai gamsu ba har sai da ya ce ma wannan yaro to kai yi jawabi miki wannan yaro ya fara tumbatsa karatu yana fadan abin da ya faru Umar ya ce ni ba san fassarar ta ba sai wannan shi to kun ga abin da yasa nake kawo shi cikin ku yaro ne da gari Ibn Abbas to irin su waɗannan suna nan da yawa a ko ina a kowane zamani waɗanda dole za a buƙaci ilimin su koda shekarunsa ba su kai ba haka dai za ka yi ta ganin ire-iren waɗannan abin nan ɗin ire-iren waɗannan labaran da misalai waɗanda ba za su ƙididdigu ba a nan na malamai 'yan yara masu karatu amma kuma da ƙarancin shekaru to shin duk waɗannan za a ce ne ba za a taurari iliminsu ba sai sun kai shekara 50 ko 40 shine warudda an tunkuɗe wannan magana su kuma malaman da suka nace akan wannan magana suka ce a yace wa shehu ya wa shehu bi ghairi al-bari shi ibnu salahi yace wancan hukuncin na 40 da 50 bi ghairi al-bari yana hawa kan mutumin da ba kwararre bane ga magarin mutum khassasa ya ware wannan hukuncin yace mutane ga magar da su ake la kamalikin wa shafi karka kwatance da waɗannan jibalu din karkai kwatance da ƴan baiwa duk waɗannan da ake faɗa suka ce ai ƴan baiwa ne waɗannan ba a kwatance da su istisna'at ne ko mun gane dace duk waɗannan da aka ta faɗa a ce musu an tunkuɗa maganar ku gawa na suka ce ai waɗannan ba abin kwatance bane waɗannan kowa a zamanin shi wani tauraro ne karkai kwatance da shi shine yace la kamalikin wa shafi karkai kwatanta da su duk ya soke waɗannan kwatancen da muka yi cewa waɗannan ba a kwatance da su dan azamin nan su wasu irin taurari ne amma misali sai su ce to ai shi maliku da suka bashi ijaza ai ga sauran ƴan uwan shi na dalibai me yasa ba a ba su ijaza ba su ma saboda ba irin sa dai ba Imam al-Bukhari ai ba irin sauran mutane bane Shafi'i haka Ibn Taymiyyah haka duk ba irin sauran mutane bane ga magarin mutum lalle ilaihin to ba zai yi karantarwa ba sai ya kai wannan shekarun haka suka ce saboda lokacin yana da hankali yana da kwabin nan karfin jikin shi ya kai tunanin shi ya kai abinda ake nema in ba haka ba za a samu matsaloli za a samu wauta za a samu shirme wallahu a'lam a takaice dai da karke abinda aka tike akan shi ne babu wasu shekaru na musamman da za a ce dole sai mutum ya kai sannan zai fara karantar da ilimin hadisi ya danganta ga irin al'ummar da yake rayuwa a cikin su ga irin bukatunsu ga irin iliminsa da kuma irin malaman da ke kewaye da ƙasa dai zai faɗi wannan magana cewa sai in an buƙaci iliminka idan akwai malaman da suka fi ka a inda kake sai ka haƙura sai ka haƙura kai ma ka fita cikin ɗalibai ko da kana ganin kana da ilimin kar ka yi ƙoƙarin cewa dole sai an ji labarin ka kai ma sai ka tsillo an ga idanka wannan yana daga cikin alamar ba dan Allah kake yi ya zama kana so kai gogoriyo da malamai waɗanda suka fika waɗanda ba tsararrakin ka bane da haka sai ka ga misali ko a yanzu zaka iya gane wannan kwatancin a wani wuri inda babu malamai kamar ƙauye ko inda yake nesa da ilimi wanda zai karanta a wajen wataƙila idan ya zo gari inda akwai ilimi akwai malamai bai isa ma shiga cikin sauran ɗalibai na gaba gaba wanda zai yi limanci a can wataƙila in ya zo nan ko shara in ya zo irin Kano Zaria Sokoto ko shara masallaci ba za a bashi ba amma a ƙauyensa shine limamin juma'a shine limamin khams salawat shike rabon gado shike sallar gawa saboda a can inda yake akwai wannan bukata da haka ko ina gwargwadon bukata na waje da lokaci ina fata mun fahimci wannan sai kuma mutum ya tsaya akan iya abin da ya sani laqad ahsana man intaha ila ma'alima idan aka buƙaci ka koyar din a inda kake babu masu koyarwa sai kai to sai ka koyar da abin da ka sani abin da kake da ilimi akan sa wayan bagil imsaku id yakhshal haram haka nan kuma yana da kyau yayi al imsak ya kame yayi ritaya id yakhshal haram idan ya tsoraci gargadar baki ya tsoraci cewa bakin shi zai abin nan zai saki tsufa ta kama shi harshen shi ya lalace ya shiga cikin arzalil umri ya zama la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a da ire-iren waɗannan yanayin wa bi thamani labdu khalladin jaza shi dai Ramu Hurmuz ya ce shekara 80 ne lokacin ritaya daga karatar da hadisi ne kaga shekara 80 to kai ritaya ka koma gefe ka zauna kai ta salati ka cika da imani wannan magana ita ma an mishi jayayya akan ta sosai aka ce ita ma tana da alaka da ɗaiɗaiwa ne ba kowa ne yake rudewa idan ya kai wannan shekarun ba maliku ma yana cewa innama yahrumul kazzabuna yace makaryata su ne suke rudewa malamai suka ce yana nufin galiban mafi yawa domin an samu kamar misali Abdurrazzaq As-San'ani an samu abin Sa'id ibn Abi Aruba waɗannan sa daga cikin malaman da suka samu irin wannan dementia da ake ce mishi disorder ne neurological disorder da yake samun mutum saboda shekaru abin nan shine arzarin umr din sai waye gari baya gane abubuwa ko yana mantawa ko baya sanin sunan mutanen da ya san su shi sa Allah ya ce li kai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a dan mutum ya waye gari ya zama bai san abin da da kuma ya san shi ba yana iya manta sunayen mutane yana iya manta abubuwa amma an samu malamai da dama waɗanda suka wuce waɗannan shekaru ba tare da sun samu matsala ba al-imamu az-zahabi na da littafi ashabun ko ahalul mi'a fasa'idan haka ya kira shi da suna wanda suka rayu shekara 100 ko sama da 100 al-imamu ibn al-jawzi shi ma yana da littafi mai suna a'amarul a'yan shekarun bayani akan shekarun rayuwar malamai ya kawo a cikin littafin sama da mutum 1000 wanda suka wuce shekara 100 sai da ya kawo sama da mutum 1000 yake faɗan wane ya wuce shekara 100 yakan wani kuma kan shekarun shi 32 da 3 haka dai ga sanan waɗanda aka yi asarar su da wuri sun tabin nashi kenan a'amarul a'yan yana kawo sunayen malamai ya ɗanyi tarihin su kanan sai ya ce wannan shekara ka zai rayu wannan shekara ka zai rayu sai ya ɗanyi wasu in akwai su fa'iruji sai ya ambata to don haka suka ce sai a tsaya daga shekara 80 domin wannan shekaru ne na samun yanayi da zai zama ƙwaƙwalwar mutum ta yi sanyi kuma ya fara manta abubuwa fa in yakun thabita aqlin lam yubal amma in hankalin shi na nan lafiya lau to kar a damu ana samu wanda dai kawai wannan shekarun kuma hankalin shi lafiya lau bai rude ba bai canza ba ka anasin kamar Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mishi addu'a yayi tsawon rayuwa shekarar shi sa'ad da ya rasu kamar 104 ko da 7 bisa sabanin magana amma kuma lafiya garas yake gashi ya ma makance amma komai lafiya lau yana bada hadisi yana karantawa hayyara su wa malikin haka maliku ibn anas inda ke shi maliku bai kai shekara 100 ba amma dai ya wuce 80 din shi ma ya wuce 70 domin an haife shi shekara 93 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 179 kaga shekaru nawa kenan kamar shekara 80 da wani abu da shi da ko to a wannan shekarun har ya mutu yana karantawa in ban da rashin lafiya da yana ciwon ajali bai fasa karantawa ba to haka kaga irin waɗannan su ba su da matsala ka anasin wa malikin wa manfa'al kamar Anas da Maliku da kuma sauran waɗanda suka samu kansu a irin wannan rayuwa babu larura ga shekaru kamar Hakim ibn Hizam Hakimu dan Hizam ya shekara 100 da dori a duniya kamar Shuraihu ibn al-Harith wanda ake cewa Shuraihu al-Qadi Shuraihu al-Qadi shi ma ya dade kwarai a duniya shekara ta 87 ya rasu asad da ya rasu kuma shekara 108 ya rasu shekara ta 87 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asad da ya rasu shekara 108 na fata mun fahimci wannan kai ko ya sha miya sosai kuma bai rude ba haka Al-Layth ibn Sa'd haka Sufyan ibn Uyayna duka waɗannan sun ba da hadisi bayan sun kai shekara 80 kamar Sufyan dan Uyayna an haife shi shekara 107 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 198 kaga shekara 101 kenan sa'ad da ya rasu shekarar shi abin ta 91 ko Sufyan ibn Uyayna Al-Lays ibn Sa'd an haife shi shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 175 bayan shekara guda kenan da rasuwar bayan shekara abin nan uku da rasuwar sai Imam Malik ya rasu shekara uku hudu shi wancan da 79 Imam Malik kenan Lays ibn Sa'd kuma da 75 to kaga Lays ibn Sa'd shi ma ya rayu shekara 81 kenan kuma shi ma haddatha Qubayl mauti haka al-Imam as-Silafi wanda aka haife shekara ta 475 irin shekara ta 576 shi ma ya shekara 101 to ire-iren su ne zaka fasara da wa man fa'al wanda suka samu kansu a shaka wasu suna dadewa a duniya duk irin wannan zaka samu tarihihin sa wannan littafin musamman da shi littafin ahlul mi'a fasa'ida littafi ne sananne ko ina kana iya samun shi malam yace wal baghawi haka al baghawi wannan anan abul qasim muhammad ibn abdul aziz al baghawi shi yake ishara zuwa gare shi an haife shi shekara ta 214 ya rasu shekara ta 317 shekarar sa 103 a duniya wal hujaymi haka kuma ibrahim ibn ali al hujaymi ibrahim ibn ali al hujaymi wanda ya rasu shekara ta 357 haihuwarsa kuma shekara ta 250 da aka shi kuma shekara shi 107 a duniya wafi'a da wasu ire-iren waɗannan wafi'atin da wasu ire-iren su kabbabari kaman abu tayyib abbabari an haife shi shekara ta 347 ya rasu shekara ta 450 shekara sa 103 a duniya wa waɗannan kabbabari kabbabari haddathu ba'da al-mi'a waɗannan sun ba da hadisi bayan shekara 100 sun yi karantar bayan shekara 100 ba kuma su da matsala kaman shi wannan al-Hujaymi din nan ya rayu shekara 107 kamar yadda muka ji kuma a ƙarshen rayuwarsa yana karantarwa shekarun bayan 100 din dalibai har kokari suke su dinga gwada shi sai a dinga in an zo jan baki sai a canza wata kalma aga ko zai gane ko a canza wani suna aga ko zai gane kuma sai ya gyara musu ya ce ba haka bane wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wannan yana daga cikin alama albarkar rayuwa jama'a wayan bagi imsaku la'ma in yakhaf yana da kyau makahu idan ya ga al'amarin zai samu zai bada matsala in yakhaf idan ya ji tsoro imsaku yana da kyau ya yi ritaya da makarantawa wa annan man sila bi juz'in qad araf rijhan rawin fihi dalla fa huwa haqq wa tarku tahdithin bi hadratil haqq idan makahu yaga cewa zai samu matsala wajen bada karatu musamman wanda yake yana karatu ne daga littafin sa ba daga haddasa ba to abin da yafi dacewa shine sai shi ma ya bar karantawa wa anna man sila sannan kuma man su'ila ne wannan an yi tasiri ne saboda ma'aunin waƙar man su'ila bi juz'in aka tambaye shi ya bada wani yanki na karatu qad araf rujhana rawin fi amma ya san wane ya fi shi iya wannan karatun dalla to sai ce a tafi gun wani da dalibai suka kawo maka wani tabi suka ce algata malam ka koya mana wannan karatun in ka san wane a garin ko a wani gari ya fi ka iyawa kuma yana nan sai ka ce a tafi gun shi haka sahabbai suke za ba tambaye su ce to a tafi gun Aisha uwar mu'minin ita ce take matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi mu sani ku tafi gun wane ibnu abbas ku tafi gun wane ibnu umar sahabbai suna yin haka saboda su ba duniya suke nema ba addinin suke nema karatun suke so so suke ilimin ya yadu mu kuma yanzu mutane so suke su sunan su ya da haka sai mutum ya tattara dalibai ma ya sa musu kaida bai yadda su je gun wani ba kamar dariƙa in yanzu sun je gun wani ai ta fitana da shi duk inda ka je zaka tarar da irin wannan rigingimin da wannan tuntunan a cikin mutane wani ya hana daliban shi kasa sauraro kowa su kuma sun lallaba daga baya sai sun saurara abu ya zama fitina ana ta rikici ana ta abin da bai dace ba wannan duk baya nuna baya Allah mutu cewa dan Allah mutum yake ba za ka yi mishi jazmu da cewa wato son duniya yake amma dai ba alamar ikhlas ne ya kamata mutane su dinga cikin kansu kuma duk sanda ake fada wannan karka tuno wani ka fara tuna kanka tukunna karka fara tunanin kwatancen kamar wani a ka fara tunanin to kai yanzu ya kake kar ka dauka ka daura akan wani kaiwa wani wa'azi ko kamar wani ilzami cewa eh aiko na san wani haka yake kai ka fara tunanin kanka tukunna ko kuma ran da zaka karantar ya kake ba daidai bane idan ka san wani yafi ka iya karatu kaza suka ce a tafi gunshi ya koyar da wannan karatun dan boku kaga suna da wannan adalci in aka yi wa mutum wata tambaya ko aka kawo mishi wani assignment ko aka kawo wani abin nan a department din su sai a ce a wannan fannin su wani ne wani ma lokacin idan inda aka san muhimmancin karatu sosai ne sai a tafi wata jami'a ma a dauko wani expert a ce zo ya yi jawabi akai kuma kowa ya zo na ya saurare shi amma mu yan arabiya wani da karfin tsiya zaka iyakacin shi ta juwidi ya iya amma kuma yana so ya koyar da nahwu in ji labarin ana koyar da musalar hadisi a wani waje me ya koyar ya ce wa daliban shi ku je ku koya shi ma sai ya siyo littafin ya ce ku bari zan koya mu da haka sai ya batar da su wannan duka bai dace ba jama'a mu kan mu adalci baiwa Allah yana raba ta ga al'umma ne yadda yake so kowa da baiwa da Allah ya mishi da haka idan kana da dalibai ka bar su ci moriyar baiwar mabambantan malamai sai su tashi sai ilimin su ya habaka sai zama sun san abubuwa da yawa kowane malami kwararre ya koya musu abin da ya kware akai idan suka hada da kai zama suna da taron ilimi mai yawa ba ka ake makarantar boko ba wannan malamin masu wannan malamin english wannan malamin physics kowa abin da ya iya shi zai koya musu malamin masu in shiga aji babu ruwan shi da magana akan grammar malamin grammar yin shiga aji babu magana ba ruwan shi da magana akan geography kowa ya magana akan abin da ya sani su kuma daliban su hada duka wannan ilimin sai ga Allah ya daga su a cikin ilimi amma mu ɗan arabiya muna da wannan abin nan din taurin ran da wannan rufa ido akan abin da mutum ya san fa ba haka bane bai iya ba amma sai ce zai bi bypass ya kokari koyaye ne sai ya karantar da wannan abu watarku tahdithin bi hadratil haqq da kuma daga cikin ladabban shine karka koyar da hadisi idan wanda ya fika cancanta yana wajen haka wancan ka tura a tafi gunshi nan kuma idan yana wurin koda an maka tambaya ba za ka bada amsa daga cikin ladabban da malamai suka ambata shine yana daga cikin aibobin da ake kama mutane da shi shine kokarin ka nuna kanka a majalisin da ba majalisin ka ba wani ya je wani wuri ba kunta ko kuma ma dalibi ne malamin na karatu yana saka mishi baki wani ya daga cikin kurakurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya ga yana koya mai karatu Allah ya ba da labari ko sai yana kokarin ya dinga motsa bakin shi mai Allah ya ce mishi la tuharik bi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana daga cikin kiwa da malamai suka fitar anan cewa idan malami yana karatu to kowa ya shiru ya saurare shi koda ka iya kar ka saba sai in an nemi ka saba baki ko kuma idan wata larura rajiha ta kaga cewa wani kuskure ne da in aka wuce to za a tafi akan barna nan babu laifi kai magana amma kaga mu duk ba mu yi haka musamman mu yan izala ko yan salafiya ko dalibin ahlus sunna muna da ganganci wajen sa mutane abin nan sa malamai baki a karatun shi har ma ana ganin ma wanda ma baya yin haka to shi wani bakauye ana fadan abin da mutum ya sani shikenan sai ya sai sai tsoma baki ko kuma ya yanke malamin ya kama nashi sharhin duk wannan jama'a ba daidai bane ya saba wa tarbiyyar karatun sunna ko muna yi da haka mu tuba mu daina ba daidai bane ko kuma idan mutum ya je ya bi makaranta ana karatu idan ya ga hadisan da ake karanta daidai wajen ya san su kawai sai ya ci gaba da yin wani abu kawai ya latsa wayan shi ina hadisin ma tun abulugul maram mun yi shi kawai ya ci gaba da yin wani abu ba zai ankara ba sai an wuce hadisin ko kuma a cikin wannan hadisin akwai wani karatun da bai sani ba ko kuma akwai karatun da ya sani a fuskurance yanzu kuma an zo hala za a gyara duk sai ya asaran wannan gaba daya kullum muna kwatance da magana Abu Huraira da yake ake cewa hadisan shi sun yi yawa karanta littafin abin nan musaddaq na Abu Abdullahi al-Hakim ne ya sabu a can kitabu fadailus sahaba da ya tarjama Abu Huraira sai da waɗannan maganganun ya akai hadisan Abu Huraira suka yawa su waye masu tsanan shi me yasa suke tsanan shi ce saboda yana da sa hankali akan komai yana da natsuwa kamar shi Ibnu Abbas da aka faɗa dinnan yaro ne na tsatsetin yana dan karami bai da hayaniya yana da nutsuwa yana da yana da abin nan kalbun wa qurun wa lisanun saqul haka aka ce yana da kwakwalwa ko zuciya wacce take natsatsiya da kuma baki na yawan tambayar malamai jiba abin da yake cewa ya ya fi shekara yana neman yadda zai tambayi Umar akan wata mas'ala ko akan manil mar'ataini manil mar'ataini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latini qala Allahu ta'ala anhuma in tatuba ila Allahi faqad saqat qulubukum yara sai da zai tambaya amma kuma bai hakura ba to wannan shi ake so mutum ya zama da shi a dalili yin shiru kyakkyawan saurare kyakkyawar fahimta kyakkyawan isti'adi amma kokarin kana so tsal ka sa baki kuma mu har ba magana ba fa kuskure ba daidai bane zama lokacin da malam albani namu yazo na karantawa Allah ya gafarta mishi da ya hana wannan abun gani ake ya cika tsanani da ya hana ya ce kar wanda ya sake mai tambaya in yana karatu kowa ya shiga da haka aka koyi wannan ladabin a makarantar nan amma ka je wasu rayuwa zaka ga hayaniya kawai ake in kana jin wasu karatuka wasu ko a radio wanda ake sakawa irin nada zaka dinga jin abin sai ta baka mamaki wani har a dinga jayayya da malamin wasu yan takife su jayayya da malami akan abin da kuma shine malami akai su yan takife ne kawai to irin wasu zaka ga su ne wani lokaci in tafiya da tafiya sai kaga bakin malami ya kama su ba sai malaman su musu baki ba ai kamar iyaye ne in ka ci in ka iyaye rashin mutunci ya ba su sai su ce Allah ya isa ba ko da'watul mazlum in bai addu'a ba kana jin Allah zai kyale ni Allah ba zai kyale ba to haka abin nan yake abin nan mutuncin malami yake idan mutane suna suna cin mutuncin malami Allah ya tsare mu yace warujaha wa tarku tahdithin bi hadratin ahq wa ba'dhum kariha al-akhdha anhu bi baladin wa fihi awla minhu wasu malamai sun kyamaci al-akhdha minhu koyan karatu a gun mutumin da wa bi baladihi a garin sa wa fihi awla minhu bayan a garin akwai wani wanda ya fi shi idan akwai malami da ya fi wani karatu malamin da ya fi iya kaza a garin to wasu malamai suka ce makruhi ne a je gun wanda bai kai shi iyawa din ba akwai malamai guda biyu wani an san shi ya iya karatun ya san abin da yake yi wani kuma bai kai wancan iyawa ko to wasu malamai suka ce makruhi ne koyan karatun a gurin al-adna bayan ga al-a'la kuma tarbiyya da ɗabi'ar malaman hadisi ta nuna haka suna da sa'ayi wara al-ulu suna neman ulubi na isnadi su rage tsayinsa yana daga cikin wannan sannan kuma suna neman malamai waɗanda suke ƙwararru su koya a gurinsu ba za su koya a gurin 'yan tigari-tigari ko 'yan tagajen-tagajen ba yanzu misali ai ga makarantun boko nan da yawa a garuruwa private schools ba su nan ko'ina kowa idan zai saka ɗan shi a makaranta yana nuna wacce ce best makaranta to him yana da ma'auran da zai auna watakila best din zai zama in terms of excellence na academic ko kuma in terms of abin nan proximity da inda yake rayuwa ko wani abin nan religious allegiance ko wani aqida da yake bi tukunna shine best a wurin shi ko kuma a ce watakila gwargwadon aljihunsa ba dai kawai haka nan zai da abin da ya ga dama ba dole in zai zaɓi makaranta yana da wani ma'auni da yake zabe yana da ma'auni da yake zabe to haka karatun addini dole akwai ma'auni na zaɓen wane ne yafi za a duba malamin da yafi shekaru malamin da yafi ilimi malamin da yafi kusanci da sunna malamin da yafi taqwa malamin da yafi abin nan wato faɗan gaskiya duk waɗannan fifikon sai an duba su idan ga malami A ga malami B a wasu malamai suke ganin makruhi ne a garin da akwai malamin da yake da fifiko ka je kana koyan karatu a gun malamin da ba shi da fifiko kamar yadda misali ai zai zama abin Allah wadare gare ka a ce ga makaranta da tafi an san a bisa yanayinka za ka isa yayanka a makaranta kaza sai ka bar su sai ka tura su ta yana gantali misali irin wannan ta gwamnati ta zama la haula wala quwwata din nan gashi nan ka ga yara kamar almajirai sai ka tura su kawai ka ce su tafi LE din anguwarku kawai ai kaga watakila ma sai su da kanka so sun ce wallahi ba su yadda ba kana so ka halaka musu jikoki ya za a yi da arzikin ka ka tura musu yayan makaranta ta abin nan ta talakawa dole ana so a dinga musu gayu ana daukan su a mota da sassafe a tafi da su makaranta yan gayu ko ba haka bane to sai karatun addini ko sai mutane su bar shi yadda suka ga dama suke
ba mutunci bane wannan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am.